Sashen Hausar muryar Amurka ke magana akan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niya muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio kuma si kai ana ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum barkamu da subahin ranar talata 17 ga watan Satumba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Zahar Amin Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labarin.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce idan har Amurka za ta kai harin soja akan Iran, to harin zai zama kwatankwacin wanda ta kai wa Saudiya ne. Yayin da masu gabatar da kara a birnin New York suka buƙaci a miƙa musu takardun harajin Trump da na kamfanoninsa. Sannan za ku ji cewa wani mai bincike na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce har yanzu babu cikakken tsaron da zai baiwa 'yan ƙabilar Rohingya damar komawa ƙasarsu ta Myanmar.
Tokanin labaran kenan. Bayan cikakkun labaran duniya za a ji cewa Afirka ta Kudu ta turo tawagar neman ahuwa a Najeriya.
Ga dukkan alama su masu mulki a ƙasar South Africa sun nuna damuwarsu ɗaya, na biyu kuma sun yi nadama.
Za a ji cewa ƙwararru sun nuna damuwa kan ƙaruwar matsalar taɓin hankali a Najeriya mai nasaba da shaye-shaye.
Ina shanawa don in ƙara koshin lafiya ne don zona da mutane a cikin lumana ba don yin fada ba. Refinol nake sha.
To Allah kai. Kamar kowace ranar talata, Aliyu Mustapha Sakkwato zai shigo da shirin sa na tsaka mai wuya, inda za a ji wato ci gaba da karce ƙasa tsakanin masu goyon bayan shirin kakkafa rugagi a fadin Najeriya da kuma masu adawa da shirin. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Sauraro, assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce duk wani hari da harin sojojin Amurka da za su kai wa Iran zai zama kwatankwacin harin da aka kai akan matatun man fetur din Saudiya. Yayin da yake magana da manema labarai a safiyar jiya Litinin a kudancin farfajiyar fadar White House, an tambayi shugaba Trump kan kalaman da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi na dora laifin harin na Saudiya akan Iran. Sai ya ce, ina ganin muna da ra'ayi iri ɗaya, muna ƙoƙari ne kawai mu gano gaskiyar lamarin. Shugaban ya ƙara da cewa za a san wanda ke da alhakin kai harin nan da ɗan ƙanƙanin lokaci mai zuwa. A yammacin jiya, Trump ya faɗawa manema labarai a ofishin fadar White House a yayin ganawarsa da yarima mai jiran gado na Bahrain Salman bin Hamad bin Isa Al-Khalifa cewa duk da ba sa son yaƙi da Iran, Amurka a shirye take sosai akan duk wani rikici fiye da kowace ƙasa. Masu gabatar da ƙara a birnin New York sun buƙaci kamfanin da ke kula da harkokin kuɗaɗen shugaba Donald Trump da su miƙa musu takardun bayanan harajinsa da na kamfanoninsa har na tsawon shekaru 8. Ko da yake a jiya Litinin, Attorney General na gundumar Manhattan Cyrus Benz, wanda ya aika da takardar neman bayanan kuɗaɗen harajin na Trump a watan da ya gabata, ya ki cewa uffan kan wannan batu. Sai dai cikin wata sanarwa da kamfanin hada-hadar kuɗi ta Mazars ta fitar, ta ce za ta mutunta tsarin shari'a tare da cika sharaɗin doka. Mark McCarthy, lawyer a kamfanin da ke kula da harkokin shugaba Trump, ya ce yana yin nazarin halin da ake ciki kuma zai bada amsar da ta dace. Hankulan masu shigar da ƙara sun fi karkata ne kan kuɗaɗen da tsohon lauyan Trump Michael Cohen ya biya 'yar wasan fina-finan batsa Stormy Daniels, wacce ta yi ikirarin ta yi harka da Trump kafin ya zama shugaban ƙasa. Yanzu haka Cohen, wanda ya shaida biyan kuɗaɗen, yana gidan yari bayan da aka yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru 3. saboda an kama shi da laifin keta dokar adadin kudaden gudunmawa da ya kamata mutum ya bayar ga yakin neman zaɓe da kuma kaucewa biyan kudaden haraji da sauran laifuka. Shi dai shugaba Trump ya musanta wata alaka da Stormy da kuma yin wani abu da ba daidai ba. Makonni shida bayan da gwamnatin India ta sanya takunkumi akan Kashmir, kotun kolin kasar ta umarci hukumomi da su yi iya kokarin su da maido da al'amuran yau da kullun a yankin. Alkalan kotun har ila yau sun buƙaci gwamnatin ta India da ta tabbatar da makarantu da asibitoci da hanyoyin sufuri na aiki yadda ya kamata. Sai dai kotun kolin bata bawa gwamnati umarnin daukar takamaiman mataki da magance takaddamar da ake yi a yankin ba. A ranar 5 ga watan Agusta, India ta sanya dokar ta ɓaci tare da rufe hanyoyin sadarwa a yankin na Kashmir bayan da ta karbe yancin gashin kanta da ta bawa yankin ta mayar da shi ƙarƙashin ikon hukumomin New Delhi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani mai bincike na Majalisar Ɗinkin Duniya ya gano cewar shekaru biyu bayan mummunan korar 'yan gudun hijirar Rohingya sama da 700,000 daga Myanmar, har yanzu babu yanayi mai kyau da zai tabbatar da tsaransu saboda ƙasar na ci gaba da zama mai cike da hatsari a gare su. Hakan yasa ake ganin bai kamata su bar matsuguninsu na Cox Bazar da ke Bangladesh ba. Mai hada rahoto na musamman na Majalisar Ɗinkin Duniya, Yangi Li, ta ce Myanmar ta ci gaba da keta sabawa dokokin ƙasa da ƙasa, tana kuma amfani da tsauraran matakai don tursasawa tsirarin ƙabilu a jihohin Rakhine da kudancin Chin. Ta ce an kashe fararen hula da dama kuma dubbin dubatar mutane sun tsere sakamakon amfani da manyan bindigogi da sauran hanyoyin musgunawa ga 'yan ƙungiyar Tatmadaw da sojojin Myanmar da na Arakan da suke amfani da su. Sai dai wakilin Myanmar na dindindin a Majalisar Ɗinkin Duniya ya musanta duk waɗannan zarge-zarge. Magoya bayan ƙungiyar IS sun nuna farin cikinsu da jin wani sabon saƙo da ya fito daga wani da ake zaton shugaban ƙungiyar 'yan ta'addan ne, wanda a cikin saƙon ya yi alƙawarin cewa yaƙin da suke yi da Amurka da ƙawayenta bai ƙare ba. Muryar mutumin mai tsawon minti sama da 30 wacce ake tunani ta Abubakar Arbagadadi ce ta fadawa magoya bayansa cewar Amurka ta shiga cikin rudani a Iraki da Afghanistan.
To Zahra Amin fage aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bayan da Najeriya da sauran kasashen duniya suka yi tur da barnar nuna tsana da aka yi ma 'yan Najeriya a Afirka ta Kudu, gwamnatin Afirka ta Kudun ta turo wata tawaga ta neman afuwa wadda ta gana da shugaba Muhammadu Buhari daga babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Ga Hassan Maina kaina da cikakken rahoton.
Biyo bayan hare-haren kin jinin baki da aka yi ta kaiwa baki galibi 'yan Najeriya a Afirka ta Kudu, a jiya ne Mr. Jet Radabe, manzon musamman na shugaba Cyril Ramaphosa na Afirka ta Kudun, ya gana da shugaba Muhammadu Buhari a fadar Aso Rock da ke nan Abuja, inda a madadin gwamnatin kasarsa ya baiwa Najeriya da 'yan Najeriya hakuri kan abin da ya faru a kasarsa. Ambasada Kabiru Bala shine jakadan Najeriya a Afirka ta Kudu.
Zan iya cewa yanzu dai hankali ya fara kwantawa, kuma ga dukkan alama su masu mulki a ƙasar South Africa sun nuna damuwarsu ɗaya, na biyu kuma sun yi nadama. Sun aiko da saƙon na musamman ta hannun manzon shi shugaban kasar South Africa wanda ya zo ya ga shugaban kasa kuma ya ga mu cewa don Allah a yi hakuri akan abin da ya faru.
Jakadan Najeriya Afrika ta Kudun ambasada Kabiru Bala ya ce ko da yake wasu 'yan Najeriya sun fara tattara nasu yana so suna dawowa gida, amma duba da wannan ci gaba da aka samu a halin yanzu, 'yan Najeriyar za su iya ci gaba da zaman su a can.
Insha Allah sosai kuwa. Ai, dama su suka je South Africa sun zabi kasar domin su zauna, wasu sun zauna cikin kasar nan shekara 20, wasu sun yi shekara 25, wasu sun yi shekara 30, wasu sun ma yi auratayya suna da ƴaƴa tsakaninsu da mutanen Afrika ta Kudu. Abu ne wanda zan iya cewa lalle akwai tabbas na cewa gwamnatin South Africa za ta yi wani abu kamar yadda shi wannan manzon na musamman din nan ya zo ya nuna mana nan din nan, ya nuna cewa lalle gwamnatin South Africa za ta dauki mataki wanda zai hana waɗannan abubuwa din su sake faruwa. Don haka maganan cewa ƴan Najeriya su saki jikinsu su zauna South Africa din, ni zan iya cewa haka ne din, su saki jikinsu su zauna akan cewa lalle wannan kura din ta fara lafawa.
To ko 'yan Najeriya za su iya ci gaba da zama Afirka ta Kudun ba tare da fuskantar barazana ba? Dr. Kabiru Adamu wani masanin tsaro ne a Najeriya.
A matsayin sa na jekada ya yi magana yadda ake tsarin jekada ya yi bayan haka ake fin jekada ya yi. To amma matsalolin da ke ƙasar matsaloli ne wadda ba cikin ɗan ƙaramin lokaci za a magance su ba. Sai an bi ainihin asalin siyasar ƙasar, an tabbatar da cewa alƙawuran nan da aka yi ma ɗan ƙasar na cewa za a cire su daga cikin talauci an kokarta a wurin wannan. In ba haka aka yi ba to komai alƙawarin da gwamnatin Afirka ta Kudu zai mata wuya ta kare bakin haure daga haushin wayannan 'yan ƙasar da suke ganin cewa halin da suke ciki bakin hauren ne suka jawo musu halayen.
Yanzu dai abin jira a gani shi ne irin tasirin da wannan kai komo na diflomasiya zai yi wurin shawo kan bakin zaren. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan. To kamar yadda ba a rasa ji ba, ƙwararru a Najeriya na gargaɗin cewa yawan masu taɓin hankali na ƙaruwa a ƙasar saboda dalilan da suka haɗa har da ma na shawai don a fita hankali don amince da matsaloli wanda ƙwararru ke cewa ba mafita kenan ba. Zainab Babaji gare ki.
Matsalar shaye-shaye a tsakanin al'umma na daga dalilan da ake samun karuwar masu taɓin hankali a Najeriya, wanda ma'aikatar lafiya ta ce akalla akwai masu taɓin hankali tsakanin miliyan 40 zuwa miliyan 60 daga cikin al'umma fiye da miliyan 201 da ke ƙasar. Taɓin hankali wani yanayi ne da mutum kan samu kansa da ke sauya masa yanayin tunani da gudanar da ayyukan yau da kullum. A cewar Evangelist Joel Hamajulde Gashaka da ke aikin kula da masu taɓin hankali da wasu cututtuka a garin lafiya fadar jihar Nasarawa, matakan da gwamnatin tarayya ta ɗauka na hana amfani da maganin tramadol ya sauƙaƙa yawaitar waɗanda ake kawo masa don taimaka musu.
Wannan matakin da shi shugaban kasa ya ɗauka na dilin da drugs tramadol ɗin nan shine ya rige waɗansu abubuwa. In ba haka ba, kwanaki a rana ɗaya ana kawo mana waɗanda suka sha kwaya mutane 10 a rana ɗaya ana kawo mutane 8 matasa
wanda
suka yi hauka.
Kuma yawancinsu akan samu kaman shaye-shaye ne?
Yawancinsu akan samu kaman shaye-shaye. Kun san haukan kashi uku ne. Akwai hauka na aljanu, akwai hauka na kwaya, akwai hauka wanda ko mutum ya faɗi na kwalta burgun kanshi ya samu ya dan girgiza ya rabu da wurin zamansa.
Idi Uba Suleiman wanda ya samu taɓin hankali ta hanyar shaye-shayen miyagun ƙwayoyi ya ce ya fara shaye-shaye ne don ya samu marmarin cin abinci.
Ciwo da na taɓa sami kaina a ciki shine haushi sai ɗebo ni aka kwai. Bayan wasu lokuta sai in ji na sami kaina kuma ba daidai ba. Ni ina shan giya sai sigari.
To bayan ka taɓa wannan shaye-shaye kamar dai za a ce ya taɓa maka ƙwaƙwalwa, a lokacin yaya kake jin rayuwanka?
Ina shanawa don in ƙara ƙoshin lafiya ne don in zauna da mutane na a cikin lumana ba don yin faɗa ba. Refinol nake sha, shi na sha yana bin afata ne na cin abinci.
Ita ko uwar Idi Uba Suleiman mai suna Zainab wacce take jinyarsa tace har ya kai yana duka shi yasa suka kawo shi don neman masa lafiya.
Dama yana koyarwa sai kuma ban gane hankulan shi ba. Har yayi min duka ga ta gode ne har zan ji lafiya da shi.
Wani hali kika kawo shi a lokacin da kuka zo wani hali yake ciki?
Eh mun don sa mishi hankuni shine mun kawo shi. Dun bai yadda zo ba shine ya ci gaba da sha magani to shine naga yanzu jiki yayi kyau.
Wata mai suna Lidiya Shiku tace a wani lokaci can baya har ta kashi jaririyarta da ta haifa saboda bata san halin da take ciki ba.
Duk da na warke na a gaskiyan da na ganin ku na ga mutane amma inda abun ya kama ni da na haifa ciki na kwakwara yaro na fara na kashe shi a ruwa mamani da mamana ta ga ni ka fita da su.
Amma anan fa me aka baki har kika samu lafiya kamar
ya bani magani shine na samu sauki yanzu nan ina na tsuri da har an cin jogo na san jan ta mako gona san dawa diba mini gidan dan dafanci.
Evangelist Joel Gashaka yace suna da hadin gwiwa da ma'aikatar lafiya don taimakawa masu fama da kowane irin nau'in cuta.
Akwai takardama wanda Ministry of Health na Nasarawa State ta bani muna tafiya tare da su in ciwon da ya zama ba na gefe na ba nakan tura zuwa specialist nakan tura su zuwa asibiti.
Wato dai kuna hadin gwiwa?
Muna hadin gwiwa ba mu da damuwa da juna. Su kansu ma sukan zo da kansu wuri na mu musu jinya.
Zainab Babaji muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya.
To a gaida Zainab. Har yanzu dai kan wannan batun a shirinmu na hantsi za a ji fashin baki daga wani likita kan illar yawan shaye-shaye wai dan amince da matsaloli da dai sauransu.
To hakikin gaskiya duk mutum da bai fara to gara kai ya fara wanda ya fara ya nemi taimako domin matsalar shiga irin wannan shaye-shayen matakar kan shiga ciki to jikin mutum yana sabawa da shi idan suka zama sun saba da shi abinda ake cewa tolerance to daga nan sai dependence wanda rayuwa za ta yi ba sai da kwayar. Kowa da dalilinsa na shiga irin wannan wani ba ga cewa wasu ma matasantin suna yara iyaye sun yasar da su ba su san ina za su kare kansu ba.
To Allah shi kyauta. To sai a bi mu a shirinmu na hantsi don jin wannan fashin bakin. Yanzu kan bar mu za ku ɗage gefe guda Ali Mustapha Sokoto ya gabatar mana da shiri na gaba.
Saka mai wuya.
Mutane da yawa suna rabuwa da karzan sai su buki abin da Hausa suke cewa saboda shugaban kasar nan ba Fulani ne sun tsani Fulani kuma gwamnati nan ba tafiya take da Fulani me aka yi tsari na cewa wannan Fulani kaza ne an bashi kaza ne babu shi.
Shi ba Fulani in yace a danne shi a kasar nan waye danne shi in ma dannewa ne wata kilshe danne wani dan dai kawai ya kasance mutumin da yake da komai kuma ya rasa komai.
Me yasa Fulani su in an yi magana su kawai kowa sai ya tace ya jane me yasa su ba 'yan kasa bane
dan me za idan za a dugunar da mu manoman ma a dugunar da su mana ai in kana neman ma wanda siyasa ta zama masa matsala na a Najeriya shine makiyayi wallahi tallahi domin a lokacin soja idan mutun yazo ya ta burtoli ko gurin kiwo da murmuta petition mun kai take ma da kansa ma zai fita amma in sai a ce maka shugaban ward ne shugaban jam'iyya ne commissioner ne wane ne babu yadda ka iya da shi.
Suna da matsala da gwamnati shugaban kasan saboda matsayinsa na Fulani akan wannan su ma za su bi su rama akan makiyayi.
Yarin kansa shugaban kasa mai girma san da yake PTF ai akwai kungiyar da ya ba aiki a zo aka makiyaya burtololi da ruwa a dauko wannan program din mana.
Jama'a muna fatan mun sami kullami lafiya a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Shin ina gaskiyar zargin da wasu suke na cewa duk sukar lamirin da ake yi wa Fulani a Najeriya ko kuma cece kucin da suke fuskanta ana yin shi ne domin kawai shi shugaban Najeriya din Muhammadu Buhari ba Fulani ne. Sana'a shirin na rugana ita gwamnatin tarayya da take son ta yi an aro asalinsa ne daga wani shiri makamancinsa da gwamnatin jihar Benue ta taɓa yi akan makiyayanta. Kuma menene martanin su Fulani ga gayyatar da gwamnan jihar Kano ya taɓa yi musu na cewa idan ba a san su a kudancin Najeriya duk su tare su dawo nan kananta dabo. Wannan suna daga cikin abubuwan da muke son mu taba a kashi na biyu na muharar da wakilinmu na Abuja Asama na Kaina ya shirya mana tsakanin shugabanni biyu na kungiyoyin Fulani wato Honorable Khalil Muhammad Bello da kuma Garus Gwalalo. Shi Khalil Muhammad Bello dai shine shugaban kungiyar Kulan Allah ta kasa baki daya yayin da shi kuma Garus shine tsohon shugaban kungiyar Meti Allah a cikin jihar Benue. Shi dai Khalil Muhammad Bello baya kaunar wannan shiri na ruga da ake son a yi yayin da shi kuma Garus Gwalalo yake ganin watakila akwai wani alheri a cikin sa. To Hassan sai ka ja mu je.
Menene kuke ganin abubuwa masu kyau a cikin wannan tsarin na ruga din nan wanda kuke ganin watakila in an yi shi zai taimaka wa makiyaya.
Ni abinda nake bunna akan shi shine matsayina na memba na APC na mu fa mun yi zabe mun yi komi. Me yasa Fulani su in an yi magana su ko kowa sai ya tace ya jane? Me yasa su ba ƴan ƙasa bane? Yanzu akwai wata matan da aka kashe ta lasa mun dudi nan. Kamin a ce wani abu muharrance Fulani ne, ba gan su ba amma ake Fulani. Tsanane na gani kawai an yi wa Fulani nan kwata-kwata kawai a Najeriya. Ba Fulatani daga ni wani abu za a ce ba Fulatani ne, kuma hukumar ta kama Fulani sai ya ce wai henchman Fulani man suspect. Me yasa za a kira wannan yaren? Ai bai kamata ba, criminalize barawo barawo ne, macuci macuci ne, bai kamata a ce wannan yaren kaza ba. Abunda na gane mutane da yawa suna rabuwa da karzana sai su bugi abun nan da Hausa suke cewa, saboda shugaban kasar nan ba Fulatani ne, sun tsani Fulani, kuma gwamnati nan ba tafiya take da Fulani. Me aka yi tsari na cewa wannan Fulani kaza ne, an bashi kaza ne? Babu shi.
To shikenan, yanzu kai magana kan Fulani, mu zo kuma mu magana kan makiyaya a gaba ɗaya generally. Misali wannan gwamnatin ita ta kawo wannan magana ruga din, kuma kuna goyon bayan abin. Misali menene abubuwan alheri a cikin sa da yasa ku kuke goyon bayan al'amar?
Alherin sa shine in aka yi wannan riga din nan, misali don ba mu ga ko za a yi shi ko ba za a yi, already gwamnati federal government ta dawo daga baya ta ce ba za a yi ba, da sun tsaya a kansa kawai chak a ce duk gwamnan da yake so ya je yayi, in yayi shi aka gan shi yana yi wasu kuma sai su yi. Gwamnoni wanda a bar gwamnoni wanda suke so su yi su gwada shi mu gani, in suka yi shi in yana yi shikenan, mu abun da muke so na ɗaya dai ba Fulatani shi ba zai nemi rigima ba, saboda da dukiyansa yake tafiya. Fulani za ga shi yana tafiya da shanunsa, bai da kuɗi a banki, wannan shanun da yake tafiya shi ne.
Ana cewa suna tafiya da bindigar AK-47.
Ya bindiga ta ina za mu tafi da bindiga? Mutane ne wanda suke da bindiga, in an kama su ba a faɗin yaren su sai a ce kawai zai bar su hakan nan. Fulani dai kawai abin da yasa ba su da wanda zai magana, ba su da wanda yake a majalisa zai tsaya magana, ba su da wani alkali wanda yake magana. Akwai state wanda yake in kana da kai Fulani ne kawai, daga an kai ka kawai zaka je prison ne kawai.
Wannan ga Khalil Mamman Bello, kai shi a matsayin ka na shugaban kungiyar Kulin Allah ta kasa baki daya, yanzu wannan shirin da gwamnatin tarayya ta fara ta so ta dabbaka shi an dakatar da shi, yanzu bukatar ku ta biya?
Wato ba dakatarwa ta kar a yi shi gaba ɗaya ba, dakatarwa don a duba kurakuɗi. Yanzu in ka kula kuwa gudun shirin yake, saboda ba shi da tsari shirin. Su kansu ma yanzu ɓangaren da suke cewa suna so a yi ɗin, su da kansu suna nesanta kansu da shirin. Tsarin ne idan aka warware shirin aka ƙya, ina so ku fahimta fa dukkan wannan layi ne kawai wai na gine-gine, a nan fa kuɗin za su ƙare. Ba wai ciyawa da ruwa ba, mu abin da muke bukata ciyawa da ruwa a sama wa dabba.
Inda kaga sanarwar da fadar shugaban Najeriya ta fidda, an yi bayanin cewa za a samar da ciyawa da ruwa da hanyoyi da makarantu da kasuwanni da komai a cikin wannan shirin.
Ciyawar ma ita ce daga baya, gine-ginen za a fara. To wai wa ma ya gaya musu cewa makiyayi gini yake so? Inda gini ne wallahi da ba iso Najeriya ba. Kuma tafiyan nan duk inda kaga makiyayi yana tafiya da dabba, yana nema inda dabban nan za ta ci abinci ne ta sha ruwa. Da tafiya yake da yanzu ya kai ƙarshen bangon duniya. Mu kawai abin da muke bukata ciyawa da waɗannan kuɗi, wallahi akwai wani zama da muke da Dr. Amin Long, Senator yanzu sai ne president a 2015, lokacin zaben 2015. Gwamnati ta zo ta warware wannan shiri a shigar da makiyaya, wallahi kuɗi kaɗan za a ware. Mu kullun shawarar mu ita ce biyarin kansa shugaban ƙasa mai girma, san da yake PTF ai akwai ƙungiyar da ya ba aiki a zo aka makiyaya, makiyaya burtuloli da ruwa, a ɗauko wannan program ɗin mana. Ba wannan da aka tsara ma ya karo don bai je ko daman ba a tsara shi don kawai an yi shi ne domin hayaniya makiyaya makiyaya sai aka zo. Wallahi wallahi ina faɗa muku, idan aka tsara wannan tsari to an ruguza harkar kiwo ma gaba ɗaya, kuma an ruguza arewa. Kullum abin da nake faɗi, gwamnonin arewa su ɗauki haƙƙin da Allah ya ɗora musu a mai da ɗan jaki dukiya.
Garis Golo, idan muka ɗauki misali da jihar ku ta Benue, inda kai jagoranci mai ta Allah a wurin, a baya gwamnan jihar Benue ya bullo da shirin hana kai komo na makiyaya, me suna abin ne?
Ya ce open anti grazing.
Yawwa, ina zuwa dokar hana kiwo a fili hakan nan. Yawwa, to wannan dokar da gwamnan Benue Otom ya bullo a wancan lokacin kusan suna kamanceceniya da wannan shirin na ruga settlement, domin a wancan dokar gwamnatin Benue da Taraba in ban manta ba, ba su son su ga cewa makiyaya suna kai komo, domin wannan kai koman a tunaninsu shike haddasa arangama tsakanin makiyaya da manoma. To wannan gwamnatin ta Muhammadu Buhari ita ma ta kullo da shirin ruga settlement, ita ma tana zanta takaita ko kuma a dakatar da kai koman wato ainihin makiyaya daga wannan wuri zuwa wancan wurin. Ana son a tsugunar da su wuri daya. Idan har kun aminta da shirin ruga na gwamnatin tarayya, menene sa kuke adawa da shirin anti open grazing na gwamnatin jihar Benue?
Ai akwai matsala ma, ni a Benue nake. wannan anti-open grazing da gwamnati ya kawo, ai ba wai magana anti-open grazing ya kawo ba, koran Fulani ya yi gaba ɗaya kawai.
A wannan zargi ne.
A to ainihin na wajen ne ya fi ƙarfin zargi, tun da yanzu hakan na ba wani ba Fulani a Benue.
Ni a lokacin na yi magana da mai magana da yawun gwamnatin jihar Benue, ya gaya min cewar ana son a takaita ko a hana kai kuman Fulani da wato hana su gararan ba daga wannan wuri zuwa wancan wurin, domin a kokarin wannan kai kawo ne ake samun dauki badadi tsakanin su da maki da manoma. To wannan dokar tana son ta tsubar da su rike ne irin wannan ruga su na gwamnatin tarayya.
Babu ai shi wannan wanda yake magana da yan gwamnati din, ai mun yi magana da shi a Radio Najeriya satin da ya wuce ma, magana ma waya tsugunar da Fulani a Benue State babu shi, don babu ba Fulani gwamnan a matsayin sa shi ba su wani ba Fulani ne mai kiwo ma gaba daya wajen, ba wai magana kolo bane kaza kaza ya fada yake su, ba kamar ya nuna kamar ba yan Najeriya. Mun rubuta a rubuce, mun ba SS, mun ba police, mun ba mutane a lokacin ai visiting wannan lord din nan, mu ma yan kasa ne, ai sai ka waje a ce kai kai sai kai wani abu sai dai ka tabi, dole ne gwamnatin nan kuma bata yi visiting wannan lordin ba. To ai ma'anan wannan riga din da yake nunawa din nan, in ga kai sanata zai riga din ta fita daban, tunda riga ce daga gwamnati ne, ba mu ganta ba tuko akwai state wanda zuci za su yi a ba state din azu, amma mu ma'anar kamar na Benue ba magana wata riga shi nashi a wanda ya fito a tsarin sa baya son wani ba Fulani ne kwata 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 kawai a Benue, abun da ya nuna kenan.
Shi gwamnan Otom bai kira sunan ba, ya ce shi makiya yake magana ba Fulani ba.
To ai mun gaba ɗaya Fulani, ni ai ba Fulani ne, ni kaina sai da aka kai min hari, ina da shanu a gari. To ka gani ni ma ina kiwo, amma ni ba ni da shanu, amma sai da aka kore ni a cikin Benue saboda ina magana akan Fulani.
Wani ne kore ka?
Shi gwamnan Otom din.
Kana da shaida kan haka?
Mun je kotu so 36. Kotu so 36 muka je. Ni din nan kotu so 36 muka je.
Honorable Khalil Muhammad Bello, yanzu gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje shi ya ce zai fara ma taɗa bikin wannan shirin a jihar Ruga City mai ɗin, kuma na san akwai mambobin ƙungiyar ka masu yawa a jihar Kano, me za ka ce akan wannan?
Wato batun ka cewa ko ina da ina a ƙasa makiyayi kawai ko ina zai bar inda aka haifi iyaye da kakanninsa ka zo ka tsugunar da shi, sai ka ce wani ɗan gudun hijira a ƙasar aihuwarsa, mu shi ne ba mu gamsu da shi ba. Amma ko shi gwamnan Kano a lokacin da ya taɓa cewa duk makiyayan Najeriya su koma Kano su yi kiwo, magana ce wato ta kishi, amma ina abin da za su ci a Kano?
Ko ta siyasa ko?
Ni ba zan ce siyasa ba dai, amma watakila shi yana kishi, ai shi shugaba ne na ƙungiyar abin nan Capital Hula Kureshen Najeriya, shi ne shugabanta tunda ita ta duniya ne, so kishi ne. Amma maganar ita ce idan yara unguwa duka kace su zo gidanka su ci abinci, ka tada na musu abincin, idan ya ce makiyayan su je Kano duka su yi, babu abincin. Don haka yanzu a Kano tunda akwai karancin wuraren kiwo saboda yawan al'umma su, idan shi gwamnan zai samar da wuraren kiwo in ba su da shi, in suna da shi kuma shi ma ina ba shi shawara kar ya dauki irin na gwamnatin tarayya na gine-gine.
Madalla, to a ci gaban wannan muhara a mako goben Allah ya kai mu, za ku je da za a shiga gonar wasu gwamnonin arewa da ake ganin suna taimakawa wajen haifar wasu Fulani duk waɗannan matsaloli da suke fuskanta, har ma da janyo musu wulaƙancin da suke fuskanta a wasu jihohi na kudancin Najeriya. Haka zalika kuma za ku je da yakin mutunta shanu a wasu ƙasashen duniya kamar Burtaniya da Indiya, da abin da ya sa Fulani Najeriya suke mamakin yadda ba a ganin darajar dabbobin nasu. Ba da bayan haka kuma, shin ko ka san kujerkar ruwa nawa saniya take sha a kowace rana? Sai a jira mu makon gobe domin a ji wannan bayanan. Yanzu muna so mu gode su bakin namu, Honorable Khalil Muhammad Bello da kuma Garus Gwalalo, sannan da shi wakilin namu Hassan Mai Nakana da ya shirya muhawara ɗin Abuja. A madadin su duka, ne Ali Mustapha Sakwato a Washington. A huta lafiya.
To a gaishe ka, yanzu kuma ga Zahara Fage da labaran duniya an manfa a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce duk wani hari da sojojin Amurka za su kai wa Iran zai zama kwatankwacin harin da aka kai akan matatun man fetur ɗin Saudiya. Yayin da yake magana da manema labarai a safiyar jiya Litinin a kudancin farfajiyar fadar White House, an tambayi shugaba Trump kan kalaman da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi na ɗora laifin harin na Saudiya akan Iran. Sai ya ce, ina ganin muna da ra'ayi iri ɗaya, muna ƙoƙari ne kawai mu gano gaskiyar lamarin. Masu gabatar da ƙara a birnin New York sun buƙaci kamfanin da ke kula da harkokin kuɗaɗen shugaba Donald Trump da su mika musu takardun bayanan harajinsa da na kamfanoninsa har na tsawon shekaru 8.
To da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, kafin mu yi sallama da ku, muna mika sakon ta'aziyya ga iyalan Alhaji Sama'ila Nuhu, sarkin Mundutu, wanda Allah ya yi wa rasuwa ranar Lahadi a ƙaramar hukumar Kanam ta jihar Plateau, Nigeria. Allah ya rahamshe shi. Yanzu a madadin kowa da kowa, musamman ma ita Zahara Fage, wadda ta karanto mana labaran duniya da CD, wanda ya haɗa mana sautin da injiniyan mu na wannan lokacin, Nick Ebano. Ni Ibrahim Kalma sai Garba ke cewa, sai kuma da hanzari.
They were